Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga kokarin tattaunawar zaman lafiya da Moscow a wani sakon bidiyo da ya fitar a jiya Asabar, a daidai lokacin da Russia ta sanar da kai harin makami mai linzami samfurin hypersonic na farko akan Ukraine. Lokaci yayi na yin taro, lokaci yayi da za a tattauna, inji Zelensky. Lokaci yayi da za a maido da mutuncin yankuna da adalci ga Ukraine. Idan ba haka ba, asarar da Russia za ta yi zai dauki al'ummominta da dama kafin ta farfado. Kiran da Zelensky ya yi ga gudanar da wata tattaunawa na zuwa ne wuni guda bayan da jagoran Russia a tattaunawar ya ce bangarorin biyu suna gab da cimma yarjejeniya akan batun dakatar da shigar Ukraine a cikin kungiyar tsaron NATO. Vladimir Medensky ya faɗa a ranar Juma'a cewa kasashen biyu sun kai rabin hanya wurin cimma yarjejeniya akan batun Ukraine ta zama yar ba ruwanmu. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce Moscow na sa ran za ta kawo ƙarshen mamayar da ta kaiwa Ukraine tare da cimma yarjejeniya akan batun tsaro, ciki har da batun zabar Ukraine yar ba ruwanmu, a cewar kamfanin dallancin labarai Interfax na Rasha. Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa a ranar Asabar cewa shirin Brexit ya nuna mutanen Birtaniya suna son ƴanci kamar yadda 'yan Ukraine da ke yaƙi da mamayar Rasha. Kalaman da 'yan majalisa masu adawa da masu sharhi suka kwatanta da mara daɗi. Yayin da jakadan Ukraine a Birtaniya yake halartar wani taro, Johnson ya shaidawa taron jam'iyyar Conservative cewa ɗabi'ar mutanen Birtaniya kamar na 'yan Ukraine ne da suka zaɓi 'yanci a kowane lokaci. 'Yan Birtaniya sun kada ƙuri'a a watan Yuni shekarar 2016 da kashi 52-48% na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai, wanda ita Ukraine din ta gabatar da buƙatar shiga kungiyar a ranar 28 ga watan Fabrairu, kwanaki hudu bayan da Russia ta aike da dakarunta a cikin ƙasar. A ranar Juma'a, ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa fararen hula 'yan ƙasar Ukraine 816 ne aka kashe, ciki har da yara 36 tun lokacin da kai mamayar ta fara. A jiya Asabar, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya faɗa wa takwaransa na India Narendra Modi cewa mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine ya girgiza tubalin ƙasa da ƙasa, a don haka akwai buƙatar mai da martani. Kasashen Japan da India suna cikin wata kungiyar tsaro ta Quad wadda Amurka da ƙasar Australia suka kasance mambobi a ciki, amma India kadai ce mamban kungiyar Quad da bata fito karara ta yi Allah wadai da mamayar Rasha ba. Japan ta dora takunkumi da dama akan wasu ɗaiɗaikun mutane da kungiyoyin Rasha tun fara yakin da Rasha ta kira aikin soja na musamman a Ukraine, kana ta karɓi 'yan gudun hijira daga Ukraine ɗin. Bai ɗaya, mun tabbatar da cewa duk wani sauyi da za a kawo ta hanyar yin amfani da ƙarfin tuwo abu ne da ba za a alamunta da shi ba a kowane yanki, kuma ya zama dole mu nemi hanyar warware takaddama cikin lumana bisa dokokin ƙasa da ƙasa, Kishida yana faɗa wa manema labarai bayan ganawarsa da Modi a New Delhi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. China ta sanar da labarin mace-macen COVID-19 na farko a cikin sama da shekara guda. Mace-macen guda biyu sun faru ne a Jilin, wani gari a lardin arewa maso gabashin ƙasar. Ƙasar China tana fuskantar ƙaruwar coronavirus. Sake kunno kai da cutar ta yi ya sa jami'an kiwon lafiyar China sun ƙarfafa dokokin COVID-19 a daidai lokacin da ƙasashen yamma da dama suke ɗage dokokin daƙile yaduwar COVID-19. Cutar coronavirus ta fara kunno kai ne a lardin Wuhan sama da shekara biyu da suka shuɗe. A ƙarshe, Afghanistan ita ce ƙasa mafi fama da baƙin ciki a duniya tun kafin 'yan Taliban su mamaye mulki a watan Agustan da ya gabata. Hakan ya bayyana ne a wani rahoto da ake kira na farin ciki na duniya, wanda aka fitar gabanin bikin ranar farin ciki na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke faɗuwa a yau Lahadi. Rahoton na shekara ya ce Afghanistan ita ce ƙasa ta ƙarshe a cikin ƙasashe 49 da aka gudanar da binciken, inda kashi 2.5 ne kaɗai suke farin ciki. kasar Lebanon ita ce ta biyu wurin rashin farin ciki a duniya, sai kuma kasashen Botswana da Rwanda da kuma Zimbabwe su ne suka zama kasashe na biyar da ba su da farin ciki a duniya. Finland ita ce kasa ta farko mai farin ciki a duniya, karo na hudu da take samu wannan matsayin da kashi 7.8, sa'annan Denmark da Switzerland da Iceland da Netherlands su ne suke bi mata a matsayin kasashe biyar na farko masu farin ciki a duniya. Masu binciken sun shirya kasashen ne bayan nazarin bayanan da suka tattara sama da shekaru uku. Sun duba abubuwa da dama ciki har da batun tsadar rayuwa a cikin gida.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOE Hausa, kasuwa akai mikilo ne, kasuwa akai mikilo ne, kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasarmu.
Saboda ni dai zama na nan ban taba sanin wanda mun ka kama mun haka mai su an kai mai hukunci da kamata ba tsakani da Allah.
Au kai mun ka ba mutun wainin na ciya shi su daina yin abu gaban kanshi abin da bai sani ba, za mu kai shi gaban wannan committee su gudanar da shi.
Jawa su jin mu da sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da safiya da kuma sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole. Shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowa ne mako. Sunana Lamido Abubakar Sakwato, kuma wannan shirin na yau ya kawo ziyara a kasuwar da ake hada-hada canjin kudaden kasashen waje dake Sakwato, kama daga dalar Amurka zuwa Saipan da kuma sauran kudaden kasashen waje.
Dala na kason, dala nawa yake?
Dala muna saifan maka 580.
To me ya sauki na zami?
To muna yi mu baka ita fa sadanci.
Masha Allah. Dala bakwai na kason, $7 na kason.
To ana samu shi.
To ana ashiru. Na shigo in sai dala ne, gaskiya ta kara kuɗi fiye da yanda na sani. Duk kwanakin bayan na sai ta biyar da 50. Kan ne na sai ta biyar da 70. Kuma ta samu karuwa.
Shirin BOE Hausa.
Yanzu haka kuma ina tare da ɗaya daga cikin ƴan canji.
Sunana Mustapha Abdullahi Maidala, mai harkar canji a nan tsohuwar kasuwa. Muna siye muna sayarwa, kama daga naira ta Najeriya da dollar Amerika da SEPA, duka abinda muke hulɗa da shi ne. To wannan hulɗa kuma muna yi bisa ga abinda a tsarin doka na ƙasa da kuma haɗin kai da CBN. To abinda a ƙalubale gare mu kamar yadda ake bankaɗo kuɗaɗɗakin ƙasashen waje waɗanda an mara kyau jabu.
To kamar irin waɗannan matsaloli yanzu kamar kisa-kisai nawa ne kuka fuskanta na karɓar kuɗaɗen jabu da kuma irin matakan da kuke ɗauka?
Gaskiya mun samu kisa-kisai waɗanda muka je kotu sun kai biyar. Wasu har sun je girin yare ga abin da ya shahi sefa ko dola.
Ke zuwa mataki kuke shirin dauka na zamanantar da wannan abu?
Da matakan da muke dauka ya muna son mu kawo machine kamar na banki, wanda duk wani abu wanda ya shigo wanda ya kudin waje sai mun yi screening dine in za mu saye in za mu sayar.
Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasarmu.
Assalamu alaikum, suna Abubakar Umar Lemi. To wallahi kan babu dadi da lokacin da ka zuku dadin nan, ina ganin nayi hasara wannan lokaci talla 1800 ne wannan hasara, kuma na waye garcin bace ne sauran su. To da kasance dai alhamdulillahi ana san sanin dai har mun an samu dai an wulla abubuwa, amma idan a suna shiga cikin wannan matsala kuma babu dadi gaskiya. Don wani in ya shiga cikin matsala irin wannan ba ya da har abada, don abu na wanda da ka same shi in ba Allah ma wata hanya ba a kuma yadda da kai. Kai mutum dan canji ka zama wata kala ba a yi da ba a kuɗi.
Sunana Alhaji Ibrahim Edini, na taba hasara ta kaman 120,000 ta saifa. To da sannan duk lokacin da Allah ya kaddare aka kawo ɗan abin ya kwance mai kai, sai na zo inda waɗanda sun ka san su su duba mini.
To amma kamar jagorin ita wannan kungiya tana caku ne kuke karya doka wajen karɓar kuɗaɗen jabu?
Ya muna ke karya doka tunda abu ne wanda an kai su kansu ana yi ba su ci su amshi ta. Abu ne wanda yake
ille kurma an kawo ma yayi daidai da wanda anna kware sai bancin sun daga kodu haka ne ba sai ga nan Japan
suna ta akwai ba a canji tun da sahe da kuma da daddare kamar kowanne mataki kuke dauka kuna ga wannan doka
a gaskiya Allah mu duk lokacin da aka kawo mu canji in dai mun san mutum gurgurun zo da shi muna ba shi canji
to kamar ita kungiyar yan canji ana zarginta da nuna fifiko ko kuma da rashin misali bin doka wajen aiwatar da abin da ya kamata ta aiwatar ko tsoro
tsakani da Allah kuma akwai wannan saboda ni dai zama na nan ban taba sanin wanda mun ka kama mun ka kai musu an kai mai hukunci da ya kamata ba tsakani da Allah au gaskiya ta Allah
sunana Mubarak Aminu Daniya an samu fuskantar jabon dala America kusan dala 8000 a babbar tasha kuma kaga kudade na masu yawa
kila kuna kauce ba har bin kaidodi wajen canji wata kila shi ya haddasa samu wannan matsala
au ana samu haka nan sosai gaskiya suna kauce ma kaidodi sosai
to jama'a kada ku shafa shirin kasuwa akai miki dole ne ke zo muku daga nan kasuwar yan canji ta tsofar kasuwa a birnin Sokoto dake tsakiyar Sokoto
kasuwa a kasar shi ya take kasuwa a kasar mu
sunana Musa Abdullahi ma'ajin kungiyar yan canji ta jihar Sokoto
to ya za ka yi bayani a takaice wannan sabon zubi na kwana 40 da ita wannan kungiya ta yan canji ta jihar Sokoto ta kaba
to abinda zan cewa dai wannan kwanukan da muka yi ana jagoranci alhamdulillah muna gudanar da hulɗan nan tamu kamar da mun ka saba ta insha Allah sai dai kalubalen din da aka samu wanda shi ba za a rasa ba muna samun shi ga membobin mu da cikin ɗaiɗaikun mu wanda aka samu insha Allah cikin kungiyar mu ma da tasbar kwamiti wanda an ka nada dan laptop da duk wanda bai bi doka ta kungiya ba mutane da haka in mun ka ba mutum wainin na cewa shi daina yin abu gaban kanshi abin da bai sani ba za mu kai shi gaban wannan kwamiti su gudanar da shi idan an gane ganganci na yayi to za a sa shi biya kayayyakin mutane wanda sun kai hasara ta gehe ne idan ma bai yi karin mu shi ma mun ba din mu za mu kai shi ga hukuma dan ta ladabtar da shi ga abubuwan da hakuka al'umma wanda a bisa kan mu
sunana Alhaji Ibrahim B Ahmed ni ne vice chairman na masu canjin kuɗi a wannan jihar ta Sokoto da yake ka san ba mu daɗe ba da shigowa office domin gudanar da wannan jagoranci amma daga bakin shigowar mu yanzu wajen kwana 40 zuwa 50 mun dabbakar da wasu dokoki akan membobin mu dan gudun fadawa cikin asarori na sayan jabu ko abin da ya kama da haka yanzu dan kungiyar mu wanda ya sai counterfeit don ana jabun kudi ko sefa ko dala ko euro ko pounds in dai da karfe 6 ne to bai ma fara tunkara yan kungiya da wannan matsala komai ya faru can tsakani da wannan meduket ba zai fara kawo mana report officially ba amma inda rana ne kamar yadda muka aza dokan cewa duk wanda zai fita da kudin da ya fi naira miliyan 1 shine kudin dala 2000 so ne ne wanda ya rike shi kaga in ya tafi shi dai doko abin shi to takiyan kido abin da hanyar da kungiya ka AB to tana AB ta mai hukunci dan ta shi duke mutane a hannun shi
to akwai zargin cewa kamar membobin ku kamar ba hadin kai sosai kamar ku ne ba ku fito da dokoki ba waɗanda za su sa misali za a yi musu hukunci daidai abin da suka aikata ko ku ina matsalar take
duk ya da kaga yau an dabbaka abu yakkon ɗaya yakkon biyu to sai zo da sassarci most visually nan su mu Sokoto ko menene akwai alhorma saboda haka shi ya kasu sassarciwa dokokin da muke gawa amma muna dokoki kuma muna tsorarawa muna san tsakuwa ran arzo
dangane da yadda jabun kudade suka ci gaba da yawaita hannayen jama'a a Najeriya kan yasa na tuntubi Musa Muhammad Lawal wani malami a Jami'ar Usman Danfodo dake Sokoto kuma masani akan tattalin arzikin Najeriya shin me yake haddasa wannan matsalar
idan ka dubi al'amuran tafiyar da kudade irin na kasashen waje al'amuran ana gudanar da su ne kashi biyu akwai formal sector wanda gwamnati ke tsarawa kashi na biyu wanda kuma da ake kira informal sector shi wannan naga shi ne ke tattare da hatsari ne dimban masu dimbin yawa saboda informal sector wanda kuma shi ne ginshikin ma economy na Najeriya ya kasance duka abubuwan da ake yi ba a cikin ka'idoji suke ba kuma ba tare da la'akari da dokokin da aka gaba domin gudanar da al'amuran kudade irin wayannan ba. Yawan bukatun kudaden kasashen waje shine ke kara haddasa mutane na yin duk abin da za su yi su ga cewa sun mallaki wayannan kudaden kasashen waje. Ya kai lokacin da hatta manya-manyan shaguna na kasan nan transaction din da za ka yi ka biya da kudaden kasashen waje, hatta makarantu da kuma asibitoci sun kai lokacin da ba sa karban naira sai kudaden kasashen waje. Kuma su wanda suke kula da al'amuran nan sai sun bari abubuwa sun tabarbare sannan su fara maganan dokan mataki. Maganan 'yan siyasa wannan dama ai ba yau aka fara ba, suna da hanyoyin da suke dokan kudaden su salwantar da su.
To jama'a, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole daga sashen Hausa na muryar Amurka. Sai a tare mu wani mako domin jin wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Lamido Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ke muku sallama.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Yanuwana masu sauraro, barkamu da warhaka. Sunana dai Reverend Fadani Obala da ke nan Ikimisiyar Our Lady of Perpetual Health Catholic Church. A yau ina so yi mana tsokaci ko kuma yi mana gargaɗi akan mahimmancin zaman lafiya. A wannan lokacin ibada, lokaci ne da ya kamata mu yi addu'a ga Allah domin ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da dukkan duniya baki ɗaya. Yayin da muke ta fama da tashin-tashin wanda ya kunshi rashin zaman lafiya a ɓangaren siyasa, addini da ƙabilu, a daidai wannan lokaci kuma na ibada ya kamata mu yi azumi, mu juyo ga Ubangiji, mu roƙe shi gafaran zunubanmu da dukkan inda muka yi kurakurai, muka kuma haddasa rashin zaman lafiya a duniya baki ɗaya, yadda shi Ubangiji Allah zai mana jin ƙai ya kuma gafarta mana kurakuranmu. Kamar yadda aka bayyana mana a littafin Annabi Ishaya Sura 52 aya 7 take cewa, me yafi wannan kyau a ga manzo yana zuwa ta kan duwatsu ɗauke da albishir mai daɗi, labarin salama, ya yi shelan nasara ya ce wa Sihiyona, Allahnki sarki ne. Mu yi ƙaunar juna kamar yadda Allah ya ƙaunace mu. Idan mun ƙaunaci juna kamar yadda ya ƙaunace mu, za mu yi tafiya a cikin ƙaunarsa, salama kuma ta dawwama a gare mu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimi da alherinsa yadda za mu yi zaman salama a tsakaninmu.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutukan da ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi na zafi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu saurare, barka da wannan lokaci.
To likita, a satin da ya gabata mun tattauna akan cutar basir, sai dai masu sauraron mu sun buƙaci ƙarin bayani kan yadda ake jinyar cutar basir kuma wace hanya ake bi don samun waraka daga cutar.
Ana warkewa daga ciwon basir, sannan kuma yanayin maganin shi ya danganta da abin da ya kawo shi da kuma iyakar tsananin shi. A misali, wanda suke da basir saboda kasancewa suna da abin da ake cewa constipation, wato bayan gida mai turi don suka canza yanayin yadda suke cin abinci suka rinka cin abincin da yake da ganyaye wanda zai sa bayan gidan ya dami taushi kuma suna shan isasshen ruwa yadda bayan gidan ba zai yi tauri ba kuma suna yin kashi akai akai ya zama kenan wannan constipation ya tafi to wannan basir yana iya tafiya ba kuma tare da ya bada wata matsala ba akwai wanda kuma yakan yi tsanani yadda sai an sa magunguna ko na shafawa ko wanda ake sawa a ciki ko kuma wanda ake sa mutum ya zauna a cikin ruwan dumi ya sa maganin ko kuma akwai wanda yakan kai tsananin da sai an yi allurar da za ta toshe wannan hanyar jinin ko kuma ai aiki ayan a daure wannan hanyar jini sai jini ya daina biyo ta wannan hanya ta wato veins da suka kumbura din sai kasance kenan an yi maganin shi wannan basir saboda kai ya danganta ga tsananin shi da kuma abin da ya kawo shi
to masha Allah da fatan an ji kuma da fatan an gamsu da bayanin da likita ya ba mu yanzu to likita kamar wasu irin cutuka ne ma ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi na zafi
a lokacin zafi akan samu canji na yanayin cututtuka a samu wasu su karu wasu kuma su habaka wajen tsanani a wannan lokaci saboda zafi akan samu karin bukata na ruwa saboda bukatar da ake ruwan kuma mutane za su yi amfani da ruwa har da wanda ya bashi da kyau kuma za a iya samun karuwar cututtuka wanda suke yaduwa ta ruwa kamar su gudawa ciwon cholera typhoid fever sannan inda yara suke zuwa kurme wato swimming kenan za a iya samun karuwar cutar bilharzia wato wanda ake fitsarin jini da sauransu sannan saboda yanayin zafi a jikin dan adam yakan fitar da ruwa ta gumi ko jibi sannan kuma ta numfashi da sauransu saboda haka cututtukan da suke da alaka da za su iya karuwa kamar irin su cutar sikila da masu cutar koda za su iya haɓaka saboda kasancewar idan mutum ya fitar da ruwan da yake da dama za a iya samun abin da ake kira da hydration na zai iya kawo sickle cell crisis nan sannan masu cutar koda za ta iya haɓaka saboda yanayin zafi za ka ga mutane wurin kwanciya wasu ma ko kwanciyar ɗaki an daina yi za a fito waje sannan kuma ba a iya yin rufa saboda haka sai ya zama irin kwari kamar su sauro sun samu damar da za su cije mutum sosai wanda za a samu karuwar cutar zazzabin cizon sauro wato malaria sannan kuma saboda wannan yanayi za a samu karuwar mu'amalar dan adam da irin su beraye wanda za su iya fitsarinsu da sauransu zai iya yada irin cututtuka kamar su lassa fever sannan a yanayin nan na zafi akan samu annoba kusan kowane shekara a lokacin zafi akan samu annoba ta ciwon sankarau da kuma karambau wato chicken pox da kuma measles canda ko sharatuwa yadda ake kiranta wani bangaren saboda haka yanayin zafi yakan sa a samu karuwar waɗannan cututtuka
to idan muka koma bangaren yara kamar wasu irin cutuka ne ke musu barazana a lokacin zafi
a bangaren yara akwai yaran da idan jiki yayi zafi misali suke iya samun abin da ake cewa jijjiga wato convulsion febrile convulsion masu irin wannan convulsion zafin jiki ya fi saurin yayi zafi da tsanani a lokacin zafi akan misali lokacin sanyi saboda haka yaran da aka san yana da kamar shi wannan ciwon jijjiga idan jikin shi yayi zafi to duk lokacin da aka ga alamun zafin jikin nan kada a dauke shi da wasa a dau mataki na gaggawa a mai wanka a bashi abin da zai hana zazzabin nan yayi tsanani sannan a nemi magani da gaggawa sannan da buƙatar a rinka yin wanka din akai-akai saboda ya kasance zafin jikin bai zama ya yi tsanani ba a wannan lokaci
shin likita cutuka na da saurin yaduwa musamman a yanayi na zafi
da buƙatar a wannan lokaci babba da yaro a kula da tsaftar jiki da ta ruwan sha da ta abinci da ta wurin zama da kuma su hatta kayan da ake amfani mu'amala da su wurin yin abincin saboda sauƙin yaɗa cututtuka a wannan lokaci saboda haka da buƙatar a kula da waɗannan sai a samu sauƙin waɗannan cututtuka insha Allah
to likita akwai wasu rigakafin da ake yi na kariya daga cutukan zafi
to wasu daga cikin cututtukan nan akwai alluran rigakafin su misali kyanda karan kumbau, sankarau, zazabing, typhoid fever, cholera, duna da alluran rigakafi. Kuma wani lokacin zaka ga kusan bayan ko shekara uku zuwa biyar ana zagaya ana yi wa mutane alluran rigakafi na sankarau din nan saboda akan yawan samun annobarsa, saboda haka akan zagaya a yi wa mutane alluran rigakafi nan, saboda haka duk wanda ba ya masa ba da bukatar a yi masa din.
To likita, musamman ma ga yara, irin wannan lokaci na zafi zaka ga akan yi ana yawan mu'amala da sanyi, misali yawan wanka, kunna fanka ko AC, da kuma ma dan barin su haka da kaya sharashar domin su sha iska. Shin hakan ba laifi?
To babu laifi idan an yi amfani da fanka ko na'urar sanyaya daki da kuma yin wanka akai-akai a lokacin zafi. Asali ma wannan zai taimaka wurin ya sa a samu saukin matsala. Dan wani lokacin zafin ya kai zafin da ko baccin kirki ba za a iya samu ba. In kuma mutum bai samu baccin kirki ba, to ungari ya waye wala Allah ko aikin shi yadda ya saba yi ba zai iya ba. In yaro ne in ya je makaranta, wala Allah sai ya fara bacci a aji saboda daren je bai samu isasshen bacci ba. Saboda haka idan aka dauki wannan matakai za su taimaka matuƙa insha Allah.
Daga ƙarshe, wace shawara zaka ba masu sauraron mu yadda za su kula da kansu musamman a wannan lokaci ko kuma yanayi na zafi?
To shawara dai ita ce a kula da tsaftar jiki da ta muhalli da ta abinci, sannan a sha ruwa isasshe, kuma a kula a kare tsaftar ruwan nan. Wani kuma abu mai hatsari a wannan lokacin zafin nan shine inji. Hayakin injin nan yana da matukar hatsari, saboda haka a tabbatar yayi nesa da mutane saboda shakar hatsarin wannan iska ta injin generator. Guba ce tana da matukar hatsari, sannan kuma a kula da shi saboda akwai hatsarin gobara. Shi ma wani lokacin akan iya kunna injin a kwanta a bashi, kuma matsala ta faru ba a san ta faru ba, da bukatar a kula da waɗannan al'amura. Allah ya kiyaye.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.